sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanmu da wannan dare. Yau Litinin 17 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hadiza Kyari, sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa a Najeriya wata babbar kotu a Abuja ta hana hukumar zaben kasar ta INEC soke wasu jami'in siyasa a kasar. Yau akan wannan batu za mu bude layukan mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Menene ra'ayinku dangane da hukuncin da wata babbar kotun tarayya ta yanke a Abuja na dakatar da rusa jami'u 74 da hukumar zabe ta INEC ta yi? Lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Daga bisani muna tafa da labaran wasanni daga nan Washington DC. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta yi ne.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Litinin, ƙungiyar Taliban ta nuna ƙwarin gwiwar cewa za ta rattaba hannu kan wata yarjejeniyar zaman lafiya da Amurka a ƙarshen wannan watan a gaban shaidu na ƙasa da ƙasa don kawo ƙarshen yakin Afghanistan da aka kwashe shekaru 18 ana yi. Ɗaya daga cikin manyan shugabannin ƙungiyar 'yan tawayen ya faɗa wa kamfanin dallacin labarai da ke goyon bayan Taliban cewa ɓangarorin biyu da ke hamayya sun yanke shawara gudanar da bikin rattaba hannu a Doha, babban birnin Qatar, wanda ya karɓi baƙuncin tattaunawa tsakanin ƙungiyar Taliban da Amurka cikin tsawon watanni 18 da ake zaman. Abdul Salam Hannafi, wani kusan cikin shugabannin da ke wakiltar ƙungiyar Taliban a tattaunawar, kuma jami'i ne a ofishin ƙungiyar da ke Doha, bai sanar da ranar da za a rattaba hannun ba. Amma wasu majiyoyin 'yan tawayen sun ce za a yi zaman ne a ranar 29 ga watan Fabrairu. Rundunar sojin Siriya ta ce dakarunta sun karɓe ikon wasu ƙauyuka da dama Aleppo da ke arewa maso yammacin ƙasar, yayin da gwamnatin Siriyan ke ƙoƙarin ƙwace yankin da 'yan tawayen ke iko da su tun farkon yakin basasa da ƙasar ke fuskanta. Waɗannan nasorin na nuna cewa za a samu ƙarin tsaro a birnin na Aleppo, wanda 'yan tawaye ke yawan wato kai hare-hare rokoki a cikinsa. Majiyoyin cikin gida sun rawaito cewa sojojin da ke biyayya ga shugaban Siriya Bashar al-Assad su ma sun ƙwato wasu ƙauyuka a kusa da garin Khan Saikon da ke makwabtaka da lardin Idlib. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugaban Afirka ta Kudu na gwamnatin mulkin wariyar launin fata na ƙarshe F.W. de Klerk na fuskantar fushin manyan shugabannin jam'iyyar African National Congress da sauran mutane tun bayan da ya furta cewa bai amince da cewa tsarin mulkin wariya da ƙasar ta bi laifi ne na cin zarafin bil'adama ba. Kalaman da ya a farkon wannan watan sun fusata mutane, sannan masana a nahiyar sun lura da cewa an manta da abin da ya faru a baya, inda suka yi nuni da cewa wannan lamarin da ya ambata ba abu ne da ya shafi Afirka ta Kudu kadai ba. Yayin wata hira da ya yi da gidan talabijin na SABC, da Clark ya bayyana matsayarsa, sai dai ɗan jaridar da suka yi hirar da shi, Madalisi Dubais, ya tursasa da Clark da ya amince da matsayar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauka kan tsarin mulkin, wanda ta ayyana shi a matsayin laifin da ya shafi cin zarafin bil'adama. Shi dai de Klerk ya taka rawar da ta kawo ƙarshen mulkin wariya tsakanin farare da baƙaƙen fata a ƙasar. Ya sa aka saki Nelson Mandela daga cikin gidan yari tare da shimfiɗa tsarin demokradiyya a shekarar 1994. Amma duk da haka, yayin hirar Dubais ya nuna cewa 'yan sanda sun kashe dubban mutane, mafi akarinsu kuma baƙaƙen fata ne, a lokutan zanga-zanga da kuma a lokacin da ake tsare da su, tare da gindayyar tsauraran matakan da ke nuna wariya tsakaninsu da fararen fata. Daga ƙarshe kuma tsohon alƙalin ƙasar Equatorial Guinea ya ɓoye kansa a wani wuri, yana kuma kira ga Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya da su kai mai ɗauki. tsohon alƙalin Justice Carlos Onda Angi ya uya ne yayin da jami'an tsaro suke fasautarsa bayan wani umarni da dadaddan shugaban kasar Teodoro Ngumi Obiang ya bayar na akama shi yayin wata hira da yayin da James Bati na murya Amerika tsohon alƙalin ya ce idan har suka kama shi rayuwarsa za ta shiga cikin hadari gwamnatin ta Obiang na zargin Ogi ne da hannu a yunkurin juyin mulki da aka yi a shekarar 2017 da bai yi nasara ba.
A gaida Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya wasu jami'u ko a ƙarƙashin jagorancin jami'ar ACD sun shigar da ƙara akan matakin da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ɗauka na rusa jami'u 74 daga cikin jami'u 92 da ake da su a ƙasar bisa dalilin rashin adalci. Akan haka ne alƙalin wata kotun tarayya Abuja mai shari'a Anwuli Cikire ya yanke hukuncin dakatar da rusa jami'u sama da 30 daga cikin 70 da hukumar zaben ta yi. Ga rahoton da wakiliyarmu Madina Dauda ta aiko mana daga Abuja.
Bayan rusa jam'iyyu da hukumar zaɓe ta yi ne jam'iyyar ACD ta jagoranci wasu jam'iyyu guda biyu suka shigar da ƙara a kotun tarayya inda suka nuna baƙin cikinsu da rashin jin daɗin matakin da hukumar zaɓe ta ɗauka domin a cewarsu hukumar ba ta tuntuɓe su ba kuma suna ganin akwai wasu dalilai na daban. Alhaji Musa Adamu ta kai shi ne shugaban jam'iyyar ACD.
Ana ta shimfiɗa mana wasu ka'idojinta da ta shimfiɗa ka'idojin yawanci duka ka'idojin nan mutane sun cika. Ana ta ji sai an kama party office a cikin garin Abuja duka political party ɗin nan suna da party office a cikin garin Abuja. Ana ta zo ta ce dole sai mun tara National Working Committee namu ta gani mun tara kowa ya zo da international ID card nasa da letter of indigene daga ward ɗinsa da katin zabansa da komai duka mun yi wannan. Ana ta zo ba notice ba komai ta rusa saboda wani selfing interest nasu saboda senatoci sun gaya masa ya rage jama'iyyu to senatoci me yasa ba su ci a rage kansu ba.
Amma ga shugaban jam'iyyar Accord kuma wani wanda ya taba shugabantar kungiyar kula da jam'iyyun kasa Muhammad Umar Nalado ya ce yana goyen bayan matakin da hukumar zaɓe ta ɗauka.
Ina son mutane su ƙara fahimta shi shugaban hukumar zaɓe sai da ya fito yi ma jama'a bayani ita kanta hukuma ta shari'a tana yi ne bisa ƙarƙashin tanadin ainihin kundin tsarin mulkin Najeriya shi ma kuma sai da ya karanto kundin tsarin mulkin Najeriya da kuma kundin tsarin zaɓuɓɓuka wanda ke shi kundin tsarin zaɓuɓɓuka kundin tsarin mulkin Najeriya ne ya ba shi dama cewa ya aikata abin da ya aikata. Ban tsammanin kotu za ta iya dakatar da abin da yake da ainihin bakin na ita kundin tsarin mulkin Najeriya. So abu ne wanda yake shi wannan hukuncin da kotu ta yi kwata-kwata bai shafa ba kuma ina tabbatar muku da cewa wannan jam'iyyu suna nan a matsayin cewa an rusa su ba wai waɗannan 33 ba kadai a dukkan jam'iyyun nan guda 74 da aka rusa suna nan a matsayin cewa an rusa su kuma ba za su dawo ba har sai in akwai wani hukunci wanda yayi ainihin saba provision na constitution yayi akan damar da ya ba ita hukumar zaɓe na rusa ainihin jam'iyyun a siyasar Najeriya.
To wai menene kundin tsarin mulki ta nada a game da rusa jam'iyyu? Kwararre a fannin kimiyyar shari'a Barista Mai Nasara Umar yayi nazari
inda aka yi magana tsaftace harkokin siyasa kafa jam'iyyun siyasa da yi musu ka'idoji da cire su da kafa su da menene shine sashi na 221 zuwa sashi na 229 wanda kuma a ƙarƙashin wannan hurumi ne ita majalisar ƙasa ta kafa hukumar zaɓe ta yi mata doka kuma a ƙarƙashin nan ne aka ba su dama su shirya ka'idojin da kowace kungiya wadda ta kafa ƙarƙashin sashi na 40 na tsarin mulki za ta iya zama jam'iyyar siyasa wanda kuma in ta zo ta kasa za a iya soke ta.
Amma ga mai magana da yawun hukumar zaɓe Aliyu Bello ya ce hukumar zaɓe za ta ɗaukaka ƙara.
Ita hukumar zaɓe ba ra'ayin kanta take bi ba dokoki take bi yadda idan an yi jam'iyya bi yadda aka ce ai haka ake yi saboda haka ba ta da ra'ayin ko ai kaɗan ko ai da yawa illa iyaka biyayya ake ga dokokin tarayyar Najeriya shi yasa aka bi aka yi waɗancan jam'iyyu guda 91 kamar yadda aka yi zaɓen 2019 da su bayan zaɓen 2019 kuma aka tantance aka ga cewa waɗannan da aka soke yanzu ba su cika ka'idojin ci gaba da kasancewar jam'iyyu ba.
Abin jira a gani shine yadda za ta kaya tsakanin jam'iyyu da kuma dokar da kundin tsarin mulkin ƙasa ta tanada. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Masu sauraro yau akan wannan batu za ku kira domin ku bayyana ra'ayinku akan hukuncin da kotu ta yanke na dakatar da hukumar zabe mai zaman kanta daga rusa jam'iyyu sama da 30. Amma kafin nan ku shakata da wannan wakar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
So mun sami kira daga jihar Nasarawa, waye akan layi?
Eh, Abdullahi daga cikin garin Lafiya Bari-bari na Frankfurt.
To Abdullahi, menene ra'ayinka?
To ni ra'ayina wannan rigewar marasi zuwa goma sha takwas ma yi kaɗan, ya kamata ya zama guda uku ne. In ka duba ko a wurin zaɓe yana ba ka wahala, amma wurin cisayin a wurin kusan cisayin da nawa ne, ya kamata ya zama guda uku. Wannan fasu sai ta yi abin da ya kamata hukumar zaɓe su ɗauka fitara abu a mai da shi guda biyu ko uku zai fi sauƙin zaɓe.
To mun gode Abdullahi daga jihar Nasarawa. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Bauchi, waye ne akan layi? Ka ɗaga muryarka ba ma jinka.
Muhammad Sani da jari.
Za ka kashe rediyon ka ba ma jinka sosai.
To abin da nake ce.
To
ko da ke na da kike shirin ne fama ba zan ji akan abin da yake maudu'i.
Eh, yau maudu'i mu shine akan hukuncin da wata kotun tarayya ta yanke yau a Abuja na dakatar da hukumar zaben Najeriya daga rusa wasu jam'iyyu sama da 30.
Ai, abin da ya fi dacewa ita wannan kotu ke kamata ma da gari abin da ke soya shi da daga abubuwa su ma gabanin Ubangiji Allah ba su goyon bayan aiwatar da adalci.
To mun gode. Har yanzu dai muna jihar ta Bauchi, waye ne akan layi?
Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin Madaki a jihar Bauchi.
To Ayuba Imam, muna jinka.
To ni ra'ayina gaskiya ina goyon hukumar zaɓe bisa rushe wa'innan jam'iyyu, kuma ina goyon bayan su ɗaukaka ƙara. Mun muna goyon bayan jam'iyyu so samu a bar su guda biyar ne ma a Najeriya, duba da idan aka zo zaɓen ba kowa ne ke iya gane yawan jam'iyyu ba. Su kuma sauran jam'iyyun da ba su da jama'a ko kuma ba su yi ƙoƙari ba su yi haƙuri su bari haka. Allah ce mu ci ƙasanmu. Na gode. Mai magana Ayuba Garba Imam, kafin Madaki a jihar Bauchi.
To mun gode Ayuba Imam daga jihar Bauchi. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Nasarawa. Waye akan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Mai magana Hassan Tela ne daga garin Gora, jihar Nasarawa.
To Malam Hassan, muna jin ka.
Gaskiya jam'iyyu nan sun yi yawa. So samu a bar jam'iyya biyu ne ma ko uku. Saboda jam'iyyun wasu ma kwata-kwata ko kansila ma ba za ka ji sun samu ba. Amma jam'iyyu da yawan nan gaskiya ba su da amfani, bai kamata abin nan kotu ta dakatar da wannan rage jam'iyyu ba. A bar jam'iyya biyu ko uku yayi.
To mun gode Malam Hassan daga jihar Nasarawa. Yanzu kuma bari mu je jihar Kaduna. Waye akan layi?
Haji barka da lasariya.
Yawa barka ka dai.
Sunana Mursala, ina kiran ku daga garin Rigasa dake a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Mursala, menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu na yau?
Ra'ayin mu Haji, inda ake so a yi siyasa ta gaskiya ba siyasa anguli da kan zabo ba. Za ka ga cewa jam'iyyu ba masu yawa ba, yanzu mu duba America mana ka jam'iyyun dai da aka fi sanin su jam'iyyu biyu ne sama da shekaru aru-aru suke ta jiran garin siyasar nan, kuma komai na tafiya daidai. Amma mu abin da muke so ya kamata ya wuce a bar kaman jam'iyya hudu ko biyar ba.
Abinda Malam Murtala na ce ba ka ganin kundin tsarin mulki ne ba su dama, shi sa suka nema kuma aka ba su.
A Habis, kundin tsarin mulki zai ba da dama wasu abubuwa, kaga kuma ana amfani da wannan daman a danna haƙƙin wasu ko a cutar da wasu. Duk kundin tsarin mulkin da ya bada, tunda alhamdulillah ma sun ce za su gyara kundin tsarin mulki, to a cire wannan damar da ta bada a kawo jam'iyyu da yawa. Mu muke ganin mutanen da ba su iya karatun boko sun je kada zaɓe, nan ake dada lalata tunaninsu su zaɓi zaɓen da ba sa so. Ana runto ne a wannan guri, muna so a canza wannan tsari a tashi lafiya.
To mun gode Murtala daga Kaduna. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kwara. Waye akan layi?
Assalamu alaikum warahmatullah. Mai magana Jallo Garba ina Sokoto a Najeriya, mai blouse kala-kala daga nan Kwara a Najeriya.
Mu alaikum assalam Jallo.
Ya rage yawan waɗannan jam'iyyu su yayi daidai. Yan gaskiya barin jam'iyyu haka masu yawa gaskiya ba abu ne mai kyau ba, kuma yana dagula abubuwa da dama na ɓangaren siyasa. Waɗannan jam'iyyu ya kamata a taƙaita su a maishe su jam'iyya biyu ko uku, shi ne zai daidai. Kaga wurin zaɓe gaskiya suna ana samun wasu suna ta dalgale da saurin yin abubuwa wanda bai kamata ba saboda yawan jam'iyyu. Kuma idan muka duba waɗannan jam'iyyu a kowane ko kamsuna ba su iya tsaidawa. To kaga ya kaga suna cin kuɗi kuma suna ɓata tsarin siyasa. Gaskiya mu muna goyon bayan a taƙaita su a maishe su uku ko huɗu, shine wannan shine yayi daidai.
To mun gode Bellamy Blouse daga jihar Kwara. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kaduna. Waye akan layi?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Mu alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sunana Alhaji Musan Garo, mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musan Garo, muna jin ka.
A ce gaskiya gwamnati damu ya kasance. Hello kana jina?
Ina jinka, muna jinka.
An dawo da maganar jam'iyyu su kasance kamar guda biyu ko guda uku a Najeriya. Amma wannan yawancin jam'iyyun da aka basu da yawa gaskiya ba su ba. Dawar aiki nan a tashi lafiya Alhaji Musa Garo, nagode ya zuwa balle.
To mun gode Alhaji Musa Garo da wannan ra'ayi. To yanzu kuma bari mu je jihar Taraba. Waye akan layi?
Kana magana da Dauda gwamnati dan kare-kare daga Taraba.
To Dauda gwamnati, muna jinka, menene ra'ayinka?
Ra'ayina ne in sun samu ne yawan jam'iyyun nan ba shi ne cigaba ba ne a ƙasa. Ai koyi nake da American, yau jam'iyyu nawa ne masu ƙarfi a American? A duba mana sun wuce guda biyu ne, su biyu ne suke shugabancin. To ko jam'iyyu sun kai ɗari ne a Najeriya, in ka duba fa guda biyu nan su ne za su yi ta fama kankan koyaushe. Amma wannan taron nan inda za a bi ƙa'ida a rage su kawai a basu daidai gwargwado. Ko zaben da aka zo za a yi ba za a bada wahala sosai ba.
To mun gode Dauda gwamnati daga jihar Taraba. Yanzu kuma bari mu leka jihar Niger. Waye akan layi?
Hafiz Baballe kana magana da injiniya mai girma ke zuru kwanta gona jihar Niger.
To injiniya, muna jinka, menene ra'ayinka?
To gaskiya ni na ra'ayi, ni na Hassan ma a bayar da jam'iyyu na zuwan guda 18 ma sun yawa. Saboda in sun kai yawa ɗaukar hankalin jama'a suke yi. Amma an ka ba su shidda ma ya fi sauki. Tsakani da Allah ba wai magana a je kotu a rufe jam'iyya ba, a basu shidda ma ya yi kyau, ba wai 18 ba, 18 ma sun yi wa tsakani da Allah.
To To mun gode injiniya mai jira daga jihar Niger, yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kaduna.
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Muna magana da Rabiu mai manja da kanwa dokan mere.
To Rabiu mai manja, muna jinka, menene ra'ayinka?
A gaskiya mu muna goyen bayan kar a bar su, a bar biyar kawai ko hudu ya fi, amma da yawan nan dukkan ne ne kawai, shiri ta ne kawai, wata ma jam'iyyar ma ba a san da ita ba. Ba su da kowa, ba su da komai. Kawai dai ɗan Najeriya ne irin na rigima da nasu kawai da son kai. Amma gaskiyar magana a bar guda biyar ko hudu, ya fi ba wani talakan da ya zo bayan yawan nan. A ƙauyuka ga shi na ana ta kwaɓe-kwaɓe ne kawai. Ba a ma san da su ba, wannan guda biyun ma su aka fi sani ko su aka bari ya fi. Assalamu alaikum Rabiu mai manja da kuma dukkan
mun gode Rabiu mai manja daga jihar Kaduna. Yanzu kuma bari mu sake komawa jihar Niger. Waye akan layi?
Muna tare da Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode a Kimba.
To Ibrahim, muna jinka.
To masha Allah, lallai gaskiya abin da kotu ta yi ya yi daidai, amma kuma gaskiya akwai sauran aiki, don ba haka ba ya kamata a yi ba.
To ya kamata a yi?
Yawwa, jam'iyya biyu kacal ta isa faɗin Najeriya nan.
Me yasa ka ce haka?
Yawwa, don saboda za a samu sauƙin farnan dukiyar game da ainihin kuɗaɗen da ake ware wa jam'iyyu wanda suke kamfe da sauransu. Idan aka bar jam'iyya biyu a Najeriya nan ta isa, sai dai matsalar kuma ko da an yi hukunci, ko ta zartar da hukunci, to hukuncin ne ba za a yi shi ba, kuma sai dai kawai a tabbata a bata baki, ba zai yiwu ba.
To mun gode Ibrahim mai wankin hula daga jihar Niger. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Katsina. Waye akan layi?
Shukara zaman mamaye daga jihar Katsina, garin Kargo.
To muna jinka na garin Kargo.
Gaskiya abin da ya kamata ga jam'iyyar Najeriya dama ba su wuce biyu uku.
To me yasa kake ganin haka?
Suka yi wannan a kowane ba su yi karatu, ba su yi gane ina ne za su dangula fara'a.
To mun gode na garin Kargo daga jihar Katsina. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kaduna. Waye akan layi?
Jagori Sabo daga gidan Kaje karamar hukumar Lere.
To muna jinka na Lere.
Kuna magana kan mene saboda ban kama na wura da wuri ba.
To yau muna magana ne akan hukuncin da wata kotun tarayya ta yanke a Abuja na dakatar da hukumar zaɓe mai zaman kanta daga rusa jam'iyyu sama da 30 a Najeriya.
To gaskiya kam na rage jam'iyyu, gaskiya musamman waɗanda ba sun karatu ba kam na rage jam'iyyun ya ce. Domin gaskiya rage sun yana da alfanu sosai. Domin sukan yi yawa wani lokaci. Sai an dinga karantar da mutane saboda jam'iyyu wani sai ka ga alaman ya kusa ya tafi daidai da ɗaya alaman. To amma idan aka rarrage su aka din gaskiya mu zai mana alfanu sosai.
To mun gode. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kebbi. Waye akan layi?
Sai ya bashiri da yawuri.
To da Allah, ko za ka kashe rediyon ka saboda ƙarar ta yi yawa?
To za ka ce?
To ya sunan malamin?
Za ka ce?
Yawa, ya sunan malamin?
Ɗaya mai tireda ya wuri.
To ɗan iya mai tireda ya wuri, muna jinka.
A yi rusa jam'iyyoyin na ya yi kyau. Saboda sai an baka bali pepa ka zo kai tadawara ka rasa fatin da kake so, sai ka tadawara wani lokaci ba sai ka nuna wa.
To mun gode ɗan iya mai tireda daga jihar Kebbi. Yanzu da haka muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyinku, muna godiya. Sai kuma idan Allah ya kai mu gobe. Masu sauraro, kuna tare ni da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan na cewa ƙarfe 3 na yamma da minti 53. To madalla, yanzu kuma sai labaran wasanni daga nan Washington DC.
Wasanni a taƙaice.
Hukumar kwallon ƙafar Najeriya NFF ta kare matakin tale na tsohon ɗan wasan ƙasar Joseph Yobo a matsayin mataimakin mai horar da 'yan wasan ƙasar na Super Eagles a daidai sa'ar da ake ta cece kuce a kan naɗin nasa a makon jiya. Yobo, tsohon kaftin ɗin ƙasar mai shekaru 39, ya maye gurbin Imama a Mafakabo, inda zai yi aiki tare da koci Ghana Throw a matsayin mataimaki na biyu. To sai dai wasu magoya bayan ƙungiyar ta Super Eagles da ma wasu 'yan Najeriya da dama sun soki lamirin naɗin na Yobo a kan mukamin, inda suke ganin bai da ƙwarewar da zai gudanar da aikin. to amma shugaban hukumar ta NFF Ahmadu Penick ya ce tsohon dan wasan na da kwarewa sosai da ya samu a lokacin da yake taka leda a wasu manyan kungiyoyin kwallon kafa na Turai kuma zai iya bayar da shawarwari masu ma'ana da za su inganta ayyukan kungiyar mai horar da ƴan wasan kungiyar Manchester City ta Ingila Pep Guardiola ya yanke shawarar ci gaba da kasancewa kungiyar koda kuwa an rage darajar ta zuwa mataki na ƙasa wannan tabbacin na kocin ya biyo ne ƴan kwanaki bayan da aka haramtawa kungiyar Papa ta gasannin nahiyar Turai na UEFA tsawon kakar wasanni biyu hukuncin da City din take yunkurin daukaka ƙara a kansa tun sa'adda hukumar UEFA ta dauki wannan matakin akan kungiyar ake ta yada rahotanni yuwar barin Guardiola a kungiyar a ƙarshen wannan kakar wasannin to sai dai Guardiola da kwantaragin sa zai kai har a shekara ta 2021 ya fito karara ya fada wa ƴan wasansa cewa zai tsaya inda kuma ya kira gare su da su rungumi kaddara su ma su tsayi a kungiyar tsohon shahararren dan wasan kasar Spain Iker Casillas ya bayyana kudurinsa na tsayawa takarar shugabancin hukumar kwallon kasar ta Spain duk da yake dai har yanzu mai tsaron gida Casillas bai yi murabus daga taka leda ba to amma ya ce ya shaida wa kungiyarsa ta yanzu wato FC Porto akan kudurin nashi Casillas mai shekaru 38 bai buga wa kungiyar wasa ba tun daga watan Afrilun bara sakamakon bugun zuciya da ya samu to amma kuma a lokacin da yake murmurewa an ba shi aikin kasancewa ɗaya daga cikin ayarin jami'an horarwa na kungiyar a yanzu kuma Casillas ya ce ya shirya tsaf domin kalubalantar shugaban hukumar kwallon ta Spain mai neman tazarce Luis Rubiales a zaben da za a gudanar a wannan shekara a nan Amurka an yi jinjina tare da girmamawa ga marigayi tsohon shahararren dan wasan kwallon kwando Kobe Bryant a yayin da kungiyar LeBron ta doke Giannis a babbar gasar kwararru ta kungiyar NBA ta 69 a Chicago a daren jiya Lahadi Bryant wanda ya lashe gwarzon shekara har sau 18 ya rasa ransa tare da ƴarsa Gianna da wasu mutane bakwai a hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu a watan da ya gabata a lokacin wasan ƴan wasan kungiyar Giannis sun sanya riguna masu lambar Bryant wato 24 yayin da su kuma na kungiyar LeBron suka sanya masu lamba 2 wato lambar ƴarsa Murtala Faruk sanyin na a Washington DC
Madalla gaida Murtala Faruk sanyin na da labaran wasanni a takaice yanzu kuma ga Hadiza ta dawo da takaitaccen labaran duniya
A yau Litinin kungiyar Taliban ta nuna kwarin gwiwar cewa za ta rattaba hannu kan wata yarjejeniyar zaman lafiya da Amurka a ƙarshen wannan watan a gaban shaidu na ƙasa da ƙasa don kawo ƙarshen yakin Afghanistan da aka kwashe shekara 18 ana yi. Ɗaya daga cikin manyan shugabannin kungiyar 'yan tawayen ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai da ke goyon bayan Taliban cewa bangarorin biyu da ke hamayya sun yanke shawarar gudanar da bikin rattaba hannu a Doha wato babban birnin Qatar wanda ya karbi bakoncin tattaunawa tsakanin kungiyar Taliban da Amurka cikin tsawon watanni 18 da ake zaman. Rundunar sojin Syria ta ce dakarunta sun karɓe ikon wasu ƙauyuka da dama a Aleppo da ke arewa maso yammacin ƙasar yayin da gwamnatin Syria ke ƙoƙarin kwace yankin da 'yan tawayen ke iko da su tun farkon yakin basasa da ƙasar ke fuskanta. Waɗannan nasarorin na nuna da cewa za a samu ƙarin tsaro a birnin na Aleppo wanda 'yan tawaye ke yawan kai har-haren rokoki a cikinsa. Majiyoyin cikin gidan sun rawaito cewa sojojin da ke bayayya ga shugaban Syria Bashar al-Assad su ma sun kwato wasu ƙauyuka a kusa da garin Khan Shaykhun da ke makwabtaka da lardin Idlib.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kada a manta za a aiko mana da sakonni a koda yaushe ta hanyar email ta adireshin mu hausa-service@voanews.com ko kuma ta wayar tarho akan lambar mu alamar tarawa 1-202-205-9945. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa shirin ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Boutique Zanga-Zanga Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.